الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يوم العشاء ودرجة عن محمد يوم الله صلى الله عليه وسلم دبدا لديه قد أربعين شتاء wanda daidai da 23 ga watan bakwai shekara ta 2024 a wannan shine karatunmu na biyu a cikin wannan littafi mai albarka al-arbu'un an-nawawiyya littafin da aka sani da arbu'un hadisa bi sai guda 40 al-hadithu al-awwal hadisi na farko an amirul mu'minin daga amirin mu'minina sarkin mu'minai abi haus baban haus umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda kare ci sami rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kun naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna man a'malu bi niyyat ayyuka kawai suna tare da niyyoyi wa inna ma li kulli imrin kuma kowane mutum yana tabbata ne gare shi ma nawa abin da yake niyya fa man kana hijratuhu duk wanda hijran shi ta zaman to ila Allah ya zuwa ga Allah ne wa rasulihi ya zuwa ga manzon Allah ne fa hijratuhu to hijran shi ila Allah wa rasulihi ta tabbata zuwa ga Allah zuwa ga manzon shi alayhi salatu wassalam ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وقد كما هجرته ظلمته سوت الدنيا ce da yake so ya samu ko kudi ko matsayi ko daukaka aw imra'atin yankihuha ko kuma hijran shi ta kasance ne saboda wata mace da yake so ya aure ta fa hijratuhu to hijran shi ila ma hajara ilayhi ta tabbata zuwa ga abin da yake jira zuwa ga shi rawahu imam al-muhaddithina malama hadisi guda biyu wato shugabannin malaman hadisi guda biyu Abu Abdullah shine baban Abdullah Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim dan Ibrahima ibn al-Mughira dan Mughira ابن برجزبا دم برجزبا البخاري وانت عكسو شدا البخاري كان جرم بخارا سنة جرمي بخارا ثم ما قال الله رب العالمين تكر راشا جرم توراي بخارا سي عدم منعين لو اقلم اتي مش بخاري مجو انا قام بطو وابو الحسين دكما بابا حسين مسلم ابن الحجاج مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن مسلم القشيري بقشيري بابا قريشي بقشيري النيسابوري مثل النيسابوري سنة مجين سنة ينكي نشيما ونكي زكادم إراك الإحرام ni sahihaihima su biyu suka fitar da wannan hadisi a cikin sahihansu guda biyu alladaini wadanda su da tattaban nasu guda biyu da ake ce masa sahihul bukhari da sahihul muslim su ne asahhul kutubil musannaf mafi ingancin littattafai wadanda aka rubuta na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam usune suka fita da mana da hadisi ne ingantacce gangariya wannan hadisi a ilimin hadisi ana ce mai garibi garibin hadisi garibin hadisi shine a hadisin da mutum ɗaya ya rawaito shi wakon garibin mara wa rawin kafa a ce garibi shine hadisin da marwaci ɗaya ya rawaito don cikin sahabbai gaba ɗaya ba wanda ya rawaito shi sai Umar shi ce ma garibi wannan hadisi ne babba hadisi ne mai girma kamar yadda da ta saman lalata sallallahu alaihi wasallam ingantattu hadisi ne waɗanda suke masu girma yana yi nuni akan cewa niyya wato ita ce ma'auni na ingancin aiki ana ganewa ba duk lokacin da niyya ta gyaru to aiki ma ya gyaru duk lokacin da niyya ta ɓaci aiki ma ya ɓaci idan aka samu niyya cikin aiki ko kuma aka samu aiki sai ga niyya tare da shi malamai suka ce yana da halaye guda uku ga aiki sannan kuma niyya na tare da shi hali na farko shi ne mutum ya aikata wannan don tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan aikin da ka yi tare da niyya mai kyau ka yi shi ne saboda tsoron Allah wannan shi yake ce ma wato ibadar bayan Allah kusan bayan Allah hawa-hawa duk ibadar da kai saboda jin tsoron Allah to sunanta ibadar bayan Allah hali na farko kenan hali na farko shi ne ka yi ibada saboda neman aljanna kuma saboda neman lada wannan yadda ake ce mai ibada yan kasuwa kana yi nida ba don Allah ya ba kasuwanci ne tsakanin ka da Allah abu ne mai kyau Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu Allah ya ce ala dullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim kasuwanci ne mai kyau saboda ka duk lokacin da muke ibada hawa hawa ne wani zai saboda tsoron Allah wani za a yi saboda aljanna saboda lada wani za a yi saboda ibada yan kasuwa akwai wanda zai aikata ibada saboda jin kunyar Allah saboda kuma Allah ya dora mai haƙƙin ibada to duk lokacin da za a sai zan gijin wannan haƙƙin ne da Allah ya dora mai zai sun kiwa amma tare da haka kuma yana ganin kashi cewa ya rage ya tawaye bai yi ibada cikakka ba kuma tare da haka ga tsoro bayan jin kunyar da yake yi yana tsananin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bai san cewa ba wanda aikin Allah zai karɓe shi ko kuma tsoma abin shi ba kuna ganewa ko wannan ita ce ibada ta ƴantattun bayi ita ce ibada manya da ibada kana jin kunya ka yi ta daidai amma kuma kana ganin me baka cika ta daidai ba kuma kana tsoron ta ki zuwa wurin Allah a karbi ta ita ce wadda Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana na Aisha ai ta lokacin da kace mai dan me kake shan wahala a nari Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gafaran abin da ya gabata na zunubin kai abin da ya wuce ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abala akuna abdan shakura ba zan kasance bawa mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba muna gane wa ku ya sauka ga lokacin da zaka yi ibada in dai dan Allah zaka yi to ɗaya daga cikin waɗannan ne suke faruwa to ibada tare da tsoro ita ta yi lada ko ko ibada tare da faɗin lada wurin Allah kai ibada kana tsoron Allah ko kai ibada kana ƙaunar Allah ciki wane yi lada wane yi falala malamai suka ce ibada tare da faɗin rama Allah subhanahu wa ta'ala kana ibada kana faɗin rama Allah ya yi sa ka saki jiki kai ibada saboda mun saboda kwadayin rama Allah yana kawo maka soyayya Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma tsoro yana sa ka yadda rai ba daga rama Allah saboda duk lokacin da za ka yi ibada to ka kawo kwadayi yayin da yayi tsoron da kake a ciki shi zai sa ka samu babban lada wurin Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan abubuwan da aka kawo guda uku abubuwa ne da suka shahidu wanda za a yi ibada don Allah haƙƙin masu ibada ne domin Allah subhanahu wa ta'ala to mu sani cewa duk wanda zai ibada abubuwa suna ya bujiro da waɗanda suke ya bata min yin shi domin Allah. Akwai kuri, wurin ibada, duk wanda ya zo yin ibada ya sa takama ya sa kuri ciki, to wannan takaman wannan kurin ya bata mai aiki shi. Haka duk wanda ya zo ibada ya nuna girman kai wurin ibada. Yana tantawo, yana nuna isa, yana shiga yana bacewa, to aikin shi gaba ɗaya ya lalace. Mun gane ko? Sannan kuma daga cikin abubuwan da suke iya taba maka yin kadar Allah, mutum yana yi zuwa yin ibada da niyyar bi don ya samu duniya kuma don ya samu lahira gaba ɗaya. Duniya da lahira yake so. Yawancin malamai sun tsaya kan cewa duk wanda ya yi wannan ibada Allah subhanahu wa ta'ala zai mina bai kai shi bai karɓar ta. To ya gama min duniya da lahira. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin hadisin Qudsi yace ana aghna shuraka yani shirk. Ni na wadace daga masu shirka daga shirkan da suka yi. Fa man amila amalan ashraka fihi ba'i ghairi fa ana bari'un min duk wanda yayi aiki amma ya hada ne da wani na a cikin wannan aikin ka ga duniya wani Allah ce. Ko ai ba Allah wuce duniya ba. Daga duk wanda ya ibada ya zo ya da Allah da wani a cikin wannan ibada kowa ne ne ma. Allah ya ce fa ada min hubari ni ba ruwa na shi. A wata riwaya taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shirkar shi. Ba na ba zan ba shi lada ba. Mun gane ko? Saboda haka abin da ake ce mai ikhlasi domin Allah kamar yadda wani ɗaya daga cikin magabata Al-Harith Al-Muhasibi yake cewa wato ikhlasi shine ka nufi Allah subhanahu wata'ala da aikin da'a da za ka yi ma Allah. Baka nufi kowa ba sai Allah subhanahu wata'ala. Riya kuma dau'i bici yi dan wani ya gani. Na farko shine mutum ya zo yi ibada ba kowa yake so da wannan ibada ba sai mutane su gani kawai. Kaga wannan babu lada ko karama ce. Ba sabanin malamai. Ibadar da ka zo kai dan dai mutane ne su gani. Siyawa ka burge shi kuma ka rada sai wahala ce. Nabi kuma mutum zai iya zuwa yin ibada ya nufi Allah da mutane. Yana nufin mutane kuma yana nufin Allah. Lokaci da biye ke su mutane su gani shi kuma Allah ya ba shi nasara. Wannan ba aikin shi ya rushe ba da wani. Ba da lada a cikin aikin shi. Ya sa malamai suka ce Ubangiji Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen suratul Hashr ya ce الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله شيني الجبار بكلمه الله شيني المتكبر والذي يكيلون جرما يتي ميني الله وانت من الدنيا ميني الله من سيد باي ميني الله من يوم ورسما ميني الله من رايا وميني الله من كشوا جرما يا الله يكيلون الله يتي سبحان الله عما يشركون انت الله يتبجع daga shirkan da suke da Allah subhanahu wa ta'ala kenan kamar yadda Allah ya nuna ya wuce ya rike mace ya wuce ya rike da ya wuce ya rike abokin tarayya to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙarhin kai ibada ka hada shi da wani kuma ya karba ya wuce da murin kanka ya rike to haka Allah ta'ala shine akbar shine kabiru kuma shine mutakabbir Allah ya fi kowa girma kuma Allah shine mai girma sannan kuma Allah shine wanda yake nuna girman shi. To saboda ya nuna girma za ka ba zai karbi ibadar da aka haɗa shi da wani a ciki. Kuna gane wa ko? Wannan duk muna magana dai akan niyya. Niyya wadda tana da ma'ana ta yi don Allah subhanahu wa ta'ala. Wani malami ya ce duk abin da aka yi domin Allah za a karbe shi. Amma duk abin da aka yi don mutane su gani to za a mai da mutum a mishi. Duk abin da ka yi don Allah, Allah zai karba. In dai ka yi yadda Allah ya ce a yi shi. Kuma gayi shi dan zatin Allah subhanahu wa ta'ala to Allah zai karbi shi. Amma da abin da aka yi saboda mutane to za a maida ma kayan ka ba za a karba. Mun gane ko? Kamar misalin mutumin da ya salla azhar. Ya yi nufin wato sauke faradin da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mai da salla azhar. Amma sai dai mi mutum ya zo ya tsawaita sasannin sallah ɗin da karatun sallar kuma ya kyautata kamanninta ya rera karatunta da kyawu. Amma dan me yayi dan mutane ya tsaya yana ta yaran murya saboda ta hito da ke kuma yana son ba. Irin wannan sallah akwai lada ko ba? Ka zo ka yi sallah don Allah. Amma kuma ne sai ka tsawaita sallah saboda mutane. Sai ka gyara muryarka saboda mutane. Sai kai bi kai ruku'i da kyawu kai sujada komai ka tsaya a hankali kake amma shi dan mutane kai. Malamai sun ce asalin sallah za a karbe shi amma tsawaita wadda yi Allah ba zai karba ba. Gyara karatun da yi Allah ba zai karba ba. Amma ita sallar tunda ya yi ta ne don Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai karba. Inda ita ma sallar ya yi ta ne don wani ya gani don ya burge mutane. Amma abubuwan da ya kara a ciki su don ya burge mutane waɗannan ba a yi da lada a cikin su. Amma ita asalin sallar Allah subhanahu wa ta'ala zai karba. Ana ganewa ko? Duka waɗannan bayanai ne da malamai, wato malamai suke yi game da wato ibada wadda mutum ya yi kuma ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani shi a ciki. Yasa wani malami ya ce aiki don mutane riya ne, barin aiki kuma don mutane shirka ne. Ka yi aiki don mutane su gani riya ne. Ka yi aiki don jin tsoron mutane kar su gani, shi kuma menene shirka da Allah ne. Abinda ake ce mai ikhlasi shine Allah subhanahu wataala ya kubutar da kai daga riya, ya kubutar da kai daga shirka da Allah. To saboda haka in ka yi aiki don mutane to ka yi da baka da lada. In kuma ka fasa saboda ka a ce ka iya, wannan ka aibe ka to nan ma ka yi shirka da Allah. Saboda in ka tashi aiki kawai ka yanki, kawai wannan kowa sai Allah subhanahu wataala. Mun gane ko? To saboda haka kenan dole ne mu gyara niyoyinmu. Haka ma daga cikin abubuwan da suke bata aiki akwai ka yi ibada ba wanda ya sani kuma ka zo kana gani. Abin da ake cewa tasmin jiyar da mutane. Amma kiran sallah ne, ko ka kira sallah, asalin kiran sallah yana da kyau amma tsaya da za ka yi ta rera murya ka ƙara saboda min. Shi asalin kiran sallah Allah zai baka. Amma wannan gyare-gyaren da kai kuma kai ka sani da abin. Allah ya baka ba. Muna gane wa ko? To duk wanda ya ibada akwai babu wanda ya sani ya zo yana gani shi ma aikin shi lalatacce ne. Malamai suka ce sai in malami ne wanda ake koyi da shi. Kuma ya gaya ma mutane wannan saboda ya sanya ma mutane na shaƙi. Domin ya zabarar da mutane su ba su irin wannan aiki to wannan babu da idan ka yi ibada ka zo kana gani. To ba mamaki mutanen da ba su jira gayi. To ba da yi ɗauko kana gani cikin mutane saboda akwai kwaya. Ke jiya ƙarfe huɗu ka tashi har zuwa ƙarfe biyar sallah kawai kake. Ba kana yi ne don ka burge, kana yi ne saboda su ma su tashi. Ko kuma ka ce yau da aka yi azumar sai da rana ka hau sannan ne jira da masallaci. To ka gani ka ga kowa da an ƙara sallah tashi ke ji shi. Sai ka faɗi wannan ba da a cika abin da ya ko kokari ba sai dan a ce a shi haka nan ake mai sallah a zuwa ba sai ba ita da masallaci sai an yi raka'a huɗu ko raka'a biyu ka ga yayi wannan ba kai dan ne ba ko ko ba kai dan aji ba. To da kake nan dai wani hadisi ne da yake mana bayanin muhimmancin niyya. Innamal a'malu binniyat. Ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi su ne ayyuka na biyayya ga Allah. Banda ayyuka waɗanda suke ba na ibada ba ne, ayyuka na harkokin duniya su wasu shiga ciki. Ina ganewa ko? Ayyuka na ibada su ne sallah, su ne azumi, sadaka, karatun Qur'ani, zikirin Allah, ziyarar mara lafiya, ka ga wannan da Allah ya ce ayyuka. To ayyuka kuma na rayuwarka ta duniya shi ne kamar cin abinci, kamar shan ruwa, kamar sa kaya, kamar hawan moto, hawan mota. Wannan ka ga ayyuka ne na mi? Ayyuka ne na rayuwarka ta duniya su ba su bukatar niyya. Amma in ka yi su da niyya Allah zai baka lada. In baka yi su da niyya ba Allah ba zai kama ka ba. Amma sallah in ka yi ta ba niyya Allah ba zai baka lada. Kuma manzo Allah ya ce innama al-a'malu binniyat. Ina gane wa ko? Saboda haka duk abin da yake bukatar niyya to wajibi ne a yi niyya. Abin da ba ya bukatar niyya kuma ba wajibi bane a yi niyya. Sai mutum ya ga dama. Sannan akwai abubuwa waɗanda musulunci ya ce a bar su to su ma da mai sun ce ba su bukatar ni ba su bukatar ni ariya a cikin su ba dole bane kamar kuma kusa da najasa kamar najasa da kuma kayan da ka wanke wannan ba ya bukata sai kayan ni kana gane wannan ba sai an yi niyya ba kamar ka kwace ma mutum saya ka tuba to wurin bida ba sai kayan niyya abin da ake so ne ka bida mutane kayan su kamar aro ka ri kayan mutane in ka kare amfani da su ka aro mutum za ka bida to wurin bida ba sai kayan niyya in ka bida bai kayan shi kawai ya ci kamar a baka kyauta da kai mawuni ko kuma kai da kanka za ka bada kyauta ba sai kayan niyya ba kyauta ita al'ada ce ba ibada ba ce amma in ka yi niyya kana son Allah ya baka lada to wannan ba da niyya sai Allah ya baka lada in kuma ka bada ba da niyya ka samu lada ba kuma Allah ne niyya saboda kyauta ce ita da ba sadaka ba ce mun sha gwada muku bambanci tsakanin kyauta da sadaka sadaka ita ce ibada ba a yin ta sai da niyya in mutum ya yi ta ba da niyya ba ya shiga mutunci saboda ibada ce Allah ba zai karba ba kuma dama ita mutum ya rayu ta ne saboda bi saboda ya samu lada ba ka ba da sadaka haka nan kawai amma ita kyauta kana da ba da ta haka in ka ba da ta haka nan ba dole ba in ka ba da ta da biya Allah subhanahu wataala zai saka maka da lada a haka ma daga cikin abubuwan da niyya take buƙatar su a idan kana son ka samu lada wurin Allah subhanahu wataala to sai ka nufi Allah lokacin da zaka aikata wannan aiki idan baka nufi Allah ba a lokacin da zaka yi naji to Allah subhanahu wataala bai baka lada ba ma'ana dai magana ce mai yawa game da wato niyya niyya abinda ake nufi da ita shine nufi nufin zuciya qasdul qalbi yake ce ma niyya larabawa na cewa nan waka Allahu bi khairi Allah ya nufi ka da alkhairi ma'ana qasadaka bihi Allah ta'ala ya nufi ka da wannan alkhairi ita kuma niyya a cikin shari'a shine wato nufin yin abu kana hada shi tare da niyya wannan abin da zaka yi kana hada shi da niyya da niyya shi ba sai ka fadi ka ce na wanke ba na wanke salata salasa raka'ati ibtida'an bil imam fardun ba kawai niyya ana kiran sallar magriba kai a wannan to ni kake ni kana nan kai sallar magriba wannan ita ce niyya ba kana ganewa ko kuma ita niyya an shar'anta ta ne saboda a bambanta ta da al'ada da ibada ko kuma a bambanta matsayika na ibada darajojin ibada sashi da sashi kamar zama cikin masallaci idan mutum yana da bin so yake huta a cikin masallaci hutawa da yake nufi kamar yadda aka saba mutum zai cikin masallaci ka ga wani yayi da ran ma yana hutawa wannan ba ya da lada saboda ni hutawa yake amma mutum yana yin zama cikin masallaci yace baya zuwa gida saboda ni saboda itikafi ne yake ka ga yana da lada duniya ce ke bambantawa sannan niyya tana bambanta tsakanin al'ada da tsakanin ibada kamar wanka wani lokaci za ka yi wanka don gaji sanyi da jikinka wani lokaci kuma za ka yi wanka don ibada saboda janaba ta kama ba ga duk da niyya ne lokacin da kake wankan wani ne kake ne na jin daɗi ne kake yi ko ko na jaraba ne kake yi duk da niyya yake bambanta wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tambaye shi game da mutumin da yake yaki dan a gani da wanda yake yin yaki saboda kare kabilar shi da wanda yake yin yaki dan ya nuna shi jarumi ne yana da karfi cikin su wane ne wanda ya yaki dan Allah sai manzo Allah ya ce wanda ya yaki domin kalmar Allah ta zamanto ita ce mafi daukaka to shi ne wanda ya dan Allah wanda ya dan ya ba dan Allah ne wanda ya dan ya kare kabilar shi ba dan Allah ne wanda ya dan ya nuna jarumta ba dan Allah ne sai wanda ya domin Allah kawai kaga da wanda ya zo yi jihadi dan Allah da wanda ya dariya wa ya san wanda ya dan Allah ko wanda ya dariya in ba Allah niyya ce dan niyya kowa ne ke cira da kiyama za ta amfani shi ranar kiyama amma muna zahiri muna ga yayi jihadi yayi ta ya kan mutane kuma ka ibadodi ma bambanta tsakanin darajojin su shi ma da niyya ake gane kuma mutane da zai sallata raka'a hutaba ko kuma ya salla raka'a to da niyya ne za a bambance wannan sallah ta azhar yake ni dan mutun yana iya raka'a hudu da sallah azhar ko ko mutane yana raka'a hudu da sallah nafila duniya ce ke bambance cewa wannan farilla yake ko nafila ce duk da niyya ce ruwa ta wannan abubuwa magana dai kan niyya yana da yawa sannan kuma ɗan tabawa ba wani lokaci zaka ɗan tabawa matsayin kafara wani lokaci kuma saboda min ba kance da kai wani lokaci kuma saboda min saboda kayan rantsuwa dan kaga din niyya ke bambancewa yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa inna ma likulli mri'in ma nawa mutum yana samun abin da yake niyya din kawai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa man kana tijaratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi abin da ake ce mai hijira shine kaurecewa da kuma barin wuri ko barin abu dan haka sunan hijira yana faɗawa ne akan abubuwa da yawa na farko shine hijirar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Habasha wanda ya faru wato lokacin da mushrikai suka cuta mu musulmi sai musulmi suka gudu daga Makka suka je zuwa ƙasar Habasha zuwa sarki da gashi wannan kuma ya faru bayan shekara ta biyar bayan Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hijira daga Makka zuwa Madina wannan hijira kuma ta faru ne bayan manzon Allah ya dauki shekaru 13 a garin Makka Allah ya ce to ayi hijira kuma wannan hijira wajibi ce akan dukkan musulmi a wannan lokaci ya kaura daga Makka zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma malamai sun ce hijiran nan dai da ake magana ta ga su gida da yawa akwai hijiran da za ka yi da ka gudu saboda ka tsira daga addinin ka akwai kuma hijiran da za ka yi saboda wato neman wani ba saboda cutarwa ba ne za ka yi hijira ne ka ta yawo cikin duniya saboda neman wani abu ba wai dan garin ku an kore ku kuma hana ka ibada ba gudun lafiya ba amma za ka yi ta ka je wasu kasashe domin ka gano abubuwan ikon Allah a ciki akwai hijira in dai ta gudun ta gudu ne saboda addini akwai hijira daga gidan yaƙi zuwa gidan musulunci daga gidan kafirci zuwa gidan musulunci wannan tana nan gwanzon jiya har zuwa tashin alkiyama ba ta kare akwai hijira daga ƙasar bid'a zuwa ƙasar sunna garin da ake bida ba a barin ka yaɗa sunnar ka sai ka kai ka koma inda za a barin ka yaɗa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik yake cewa kamar yadda almajiri shi Ibn Qasim yake cewa naji Imam Malik yana cewa bi halitta ga mutum ya zanna garin da ake zagin magabata ba zagin magabata bid'a ne garin sa wanda zaka zaga sai magabatanka kuma kai Allah ya baban ka ba za ka ji daɗi ba su ma ba uwaye wasu ba ne suka ba sai aka zage baban ka sai ka kai gara don bisa zage mu su ma ba uwaye wasu ba Imam Malik ya ce bai dace da zan na garin da za a zage zan yi magabata a cikin shi ba da ka ji ana zage magabata a cikin gari to tattara kayan ka bar gari da dai garin da za ka yi ana girmama su ana cewa alhamdulillah ana cewa radiyallahu anhu ana wasu ba ta alheri da suka zanna wannan gari amma garin da zaka yi ana ce baka bata alaihim rahmatu llah alaihim tabarru min rahmatu llah ana ta yi sai ka tattara kayan ka hijira ta zama wajibi gare ka sannan akwai hijira wanda mutum za yi ya fita daga garin da galibin garin haramun ake ci sai mutum ya zai zuwa garin da ake cin mai anan domin neman alaliya wajibi ne farilla ne akan dukkan musulmi gaba ɗaya dole ne musulmi ya tashi nema halalin shi ba haramiya ba sannan akwai hijira da mutum za yi wato daga cutarwar da za a mai ga jikin shi ya ta yi inda ba za a cutar da shi ga jikin shi ba wannan kuma falala ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya rangwame a cikinta duk lokacin da mutum ya ji ba ya iyawa ana cutar da shi to yana ya tashi daga wannan garin ya koma garin da ba za a mai wannan ba farkon wanda ya aikata ka malamai suka ce shine annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ibrahim yace wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdini lalle ni zan yi hijira in yi kaura zuwa mahalicci na Allah da sanin zai gwada mana zai gwada mana abin da yake daidai. Kuma ga annabi Musa shi ma wa faraja minha khaifan yatarakkab. Annabi Musa ya fita daga wannan garin na Fir'auna yana tafiya yana dubi ba yana takatsantsan saboda kawai zuwa kama shi. Sannan akwai hita da gari saboda tsoron rashin lafiya. Idan ka zo gari bai karɓe ka ba, ba wai ciwo ke ga garin ba, kai dai ne bai karɓe ka ba saboda ka fito daga wani yanki. To kana iya tashi daga wannan garin ka tafi garin da yake da tsafta. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutanen nan da suka zo bakunta garin Madina suka yi ta ciwo ka sai manzo Allah ya ce su fita daga garin Madina su kai makiyaya inda ake kiya raƙuma na ainihin waka na baitul mal. Ya can a zangi ba su nonon raƙuma da hitsarin raƙuma su yafi sha suka ji ana ba su kwana biyu sai suka warware. Suka warware sai suka kashe makiyayan raƙuma kuma suka kore raƙuma gaba ɗaya. Manzo Allah ya ce a yi a ce musu mun ga su a kawo musu a kashe su. Sannan akwai hijirar da mutum za a yi gudun kafa ce mai dukiya. Gari ne ya yi ƙaurin suna da ɓarayi da ‘yan fashi. Inda kana da kuɗi to sai an ɓace ma. To sai ka hijira saboda darajar kuɗi da darajar rai duk ɗaya ne wurin Allah. Duk abu guda ɗaya ne. Kowane taɓa shi ba da gaskiya ba haramun ne. To wannan ita ce hijira wadda ta shafi gudu daga wani abu zuwa abinda ba ka gudun shi. To akwai hijira kuma ta nema ko dai neman duniya ko kuma ba neman duniya ba ko neman lahira haka kawai babu wata cuta babu wata matsuwa za ka hijira ka je wani wuri. Na farko akwai wanda ake ce ba balaguro na wa'azi ba na taya a yi wa'azi ba balaguro na kai yawon duniya ka gado wato guragu wasu bayan Allah waɗanda suka rayu mutanen kirki da kuma mutanen banza. Yasa Allah ya ce a wala mai siru fil ardi ayanguru kaifa kana aqibatul ladina min qabli bas yi tabi'a a cikin kasa ba su ji ba su ga yaya ne karshen wadanda ke gabanin su ya kasance. Zara kan Allah ya hore maka to ana so ka shiga duniya ka yawo amma yawo ba na shigantaka ba bare shi ne ta yawo na wa'azi yawo na karin samun tsoron Allah da karin ganin girman Allah subhanahu wataala. Kamar yadda sarki Zulkarnain ya yawo ta duniya ya shiga kowane cikin duniya domin ya ga ababen mamakin da cikin duniya. Daga ciki akwai hijira ta aiki mai kamar mana daga ta Makka shi ma hijira ne na wannan lokaci da zai kai ibada ga dawo. Akwai balaguro na jihadi fi sabilillah shi ma nau'i ne na hijira ka bar garin ku ka je wani gari ka bar kasar ku ka je wata kasa wurin yaki. Sannan akwai balaguro na neman rayuwa na neman abinci ka tashi ka bar mata ka je gidi ko ka bar mara ka je Anjeri ko ka bar mara ka je ina ka je Makka ko ka bar mara kai Kamaru ko kai Gabon ko kai Ghana ko kai gaba kai kwashi ba ko ka kare da baka tsasi da ga ko ka kare da baka tsai da ni kai kai yayi mun ga wala rin ke ta yawo din ne ba mai kace ne ba dai kace ba an samu yan kudin da zaka ba ko kai hijira ka tai jabi kayi kai jaja wacce duk wannan rawa ka ta samu ba kai kuma ba da guru na kasuwanci duk nau'i ne na hijira duka wannan ba haramun bane duka wannan abubuwa ne da ake bukatar musulmi. Akwai kuma wato hijirar da mutum za a yi ta neman ilimi kamar garin ku ka ta wani gari kamar kasar ku ka ta wani kasa neman ilimi. Gasu nan dai suna da yawa sannan akwai ziyarar ‘yan uwa don Allah subhanahu wa ta’ala ziyara da za ka yi daga gidanka zuwa gidan wani dan uwanka ne na addini ko kuma dan uwanka ne na jini ko kuma ma ziyarar ta tashi daga garin ku zuwa wani gari maimakon daga unguwa zuwa unguwa daga garin ku za ka tashi ka tafi wani gari ko kuma kama da wata kasa tana da ‘yan uwa Najeriya a ga yana buƙatar sai ka je wata kasa ko ba haka ba ne. Da yake Najeriya ba mu cewa ta kasa duk wuri guda ne kamar ka tashi daga gari ne zuwa gari kawai wani da ya tashi shi ne aka zo shi da kaya masu kyau aka ce haka samu su yake dan wani shi a gonar shi da kasashen mu na kasa da yake da gaji bai turo mu shi ne kasa wani yake da saboda haka dai hadisi yana nuna mana wato hijira dan Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana hijratu ila Allah wa rasulihi hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara labari ya zo an rawaito cewa wani mutum yayi hijira daga Makka zuwa Madina shi ba falalan hijira yake so ba a yayi hijira ne saboda wata mace da yake so ya aura wanda ake ce mata Ummu Qais shi yasa ma ake ce mai muhajiru Ummu Qais shi yayi gudun hijira ne saboda Ummu Qais shi ne malamai da yawa suke cewa manzo Allah ya faɗi wannan ne domin ya buga misali da shi tare da cewa aure abu ne mai kyau to amma kakkala mai da aure da hijira kai kuma aure kake so ka kake da karsana a halguwa ha ka kake da guzuma a halguwa karsana ka ai haka in auren za ka yi Allah ne ya ce ai banke kuma babana ku wa anke hul ayaba min ku Allah ne ya ce ai aure ne kuma na kace hijira za kai ana shiga gari kawai kan hijira mata ka ba haka ake so ba shi yasa abin ya zama to ai bi gare shi da yayi nufin auren ne kawai sai samu lada saboda shi ma aure ibada ne ba amma sai ya fage da hijira amma kuma aure yake so ba dare hijira yake so ba inda yake malamai da yawa suna cewa wannan riwaya da aka rawaito cewa yayi hijira ne saboda ya aure Ummu Qais bai inganta ba yawancin malamai sun ce ba a cewa bai inganta ba saboda haka dai a hadisi yana nuna mana matsayin wato cewa duk aikin da za ka yi kamar hijiran da manzo Allah ya faɗa kamar buga misali biyu da aiki manzo Allah sai dauko aiki guda daya wanda mutane za su yi amma niyoyin su su bambanta cikin wannan aikin kowa da irin kowa da irin ne shi kamar sallah to amma manzo Allah sai tashi ba da misali hijira ko da za a hijira domin Allah ko da za a hijira saboda duniya kuma kaga duniya abu ne mai yawa duniya cikin ta kana iya neman hijira saboda neman mai kudi kana hijira saboda neman matsayi saboda neman yabo saboda neman daukaka saboda ka samu gida ko gurin ka dai ka samu gida ba kudin ka dai so a baka ba gurin ka samu abun hawa gurin ka samu abun hawa ko mota ko moto gurin ka samu biyan bukata to in ka hijira dan waɗannan manufofin baka da ladan wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma in ka hijira dan Allah Allah subhanahu wataala zai saka maka da lada. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Allah ya fita mana da yiwu. Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka da. Allahu ta'ala. Kira sallallahu